Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi da ya dace. Sai da 14 ko 15 ne? 15 ga watan Safar a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Kitabut Tauhid. Matashiyar da muka tsaya a baya akan ta babu qauli Allahumma ighfir li in shi'ta. A yau matashiyar yau babun la yaqul abdi wa amati. Wannan kuma shine darasi na 40 daidai ko? Babun la yaqul abdi wa amati. Fi sahih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أهدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ونن بابي أبن ديكي مغانا أكنسا لا يقل عبدي وأمتي كده متنجتي باوانا كوكو ينغاتا دواتنا اللفظة غلابي لفظ عبدو دا لفظ أما كودا kana da bawa shar'antacce da ka mallaka ta hanyar da musulunci ya tsara bauta, ko da kana da baiwa ko kuyanga wadda ka mallaka ta hanyar shar'antacciya, to karka tashi kiransa ka ce ta'ali ya abdi, karka tashi kiranta ka ce ta'ali ya amati, karka ce ya kai bawa na ya ke baiwa ta, sai dai ka iya cewa ya kai mai man hidima ya ke kuyanga ta. Domin maimin hidima kalma ce da akwai saukin fada sama da kace bawa na, domin idan kace bawa ba wanda yake mallakar bayi gaba ɗaya sai Allah ta'ala. Kun gane da kyau? Wannan hani da aka yi hani ne da ya kunshi karhanci, wato makaruhi ne mutum ya faɗi haka saboda tsarin koyarwar addinin musulunci daidai da lafazi, wanda ba wanda zai ce bawa na ya zanto yana nufin bawa na wanda na halitta, bawa na wanda yake mun bauta, mutum baya nufin haka a zuci, haka ne ko? Amma lafazin baka din yana kunshe da wannan ma'anar, duk da cewa zuciyarka bata nufaci wannan ma'anar ba, kasancewar lafazin ya kunshi ma'anar da take kamar an sanya ma Allah kishiya sai sa shari'ar musulunci ta hana mutum ya amfani da wannan lafazin. Kun gane da kyau? Shine malaka cewa haza ala wajhi al-istihbabi an ya'dil al-abdu an qawli abdi wa amati ila fataya wa fatati, mustahabbi ne ai maimakon ka ce abdi, ai maimakon ka ce amati sai ka canja, sai ka ce fataya wato yaro na mai min hidima, wa fatati ko kuyanga ta yarinyar gida na mai min hidima, tahaffuzan an al-lafz alladhi fihi ihamun wa mahdhur, dan mutun ya kare bakin sa daga lafazin da zai iya ba lafazin da zai iya bayar da wata ma'ana, walau ala wajhi ba'idin ko da ta hanya manisanciyar ce zai bayar da wata ma'ana, duk da zuciyarka ba ta farface ta ba, walaysa haraman, amma ba haramun bane wadan mutum ya fara, wa innamal adabu kamalut tahaffuzi bil alfazi at-tayyibati allati la tuhimu mahzuran bi wajhi, wannan shine ladabi tsakaninka da Ubangiji, kai amfani da lafuzza wadanda ba sa bayar da ma'ana mara kyau, ba sa bayar da ma'ana da ke nuna naqasun Allah, domin nuna na kasan Ubangiji shi ne ya kasance yana da kishiya, kaga ka tawaye shi ne har ka samu shiga, to wannan kishiyar da ka sa masa ko da ta fuskar lafazi ne a zuci baka nufaci haka ba, sai zanto kenan akwai karhanci a ciki. Duk wannan ana yi ne don a tsare bangon tauhidi kar ya kasance an rushe shi. Kun gane da kyau? Fi sahihi ya zo cikin sahih al-Bukhari an Abi Hurairah, an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kamar yadda muka faɗa hadisi cikin Bukhari ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi, qala yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqul ahadukum at'im rabbak, kada dayanku yace da abokin zantansa ciyar da ubangidanka, ya zanto ya amfani da kalmar rabbu, an gane ko? Wadi rabbak, tanadarwa ubangidanka ruwan alwala, kar ya amfani da kalmar rabbu, waliyakul sayyidi wa maulaya, sai dai ce sayyidi ko yace maulaya, don waɗannan suna da saukin fada a baka sama da kalmar rabbu, domin ar-rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, kada ɗayanku yace bawana baiwata, wal yaqul fataya wa fatati, sai dai ce yaron gidana yarinyar gidana wa gulami, ko yace yaro na mai min hidima, a maimakon ya kawo kalmar abdi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, haka Imam Muslim ya rawaito shi. Wato kaga kalmar rabbu ana yin amfani da ita domin nuna ubangida wanda ke mallakar bawa, to amma duk da haka ba za ka faɗe ta ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, dan faɗanta ga wani wato ya zanto munana ladabi game da ubangiji ta'ala, dan kar ya kasance an sansani kanshin sanya ma Allah kishiya cikin suna daga cikin sunayensa. Shi yasa sai aka hana mutum ya faɗi wannan kalmar. To amma nan gurin akwai bayani, domin za mu ga inda za a faɗi rabbu cikin alqur'ani kuma gashi ana nufin ba ubangiji din ba, gashi kuma nan manzon Allah ya hana. Yusuf alaihi salam lokacin da matar sarki ko matar ubangidansa ta nemi a aikata fasikanci da ita, me yace da ita? Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, sai ubangidana ne ya kyautata zamana, dan me ni kuma zan ahayinci cikin iyalinsa. Innahu rabbi, ya jingina shi zuwa gaba zuwa ga sarki ya amfani da kalmar rabbu. Gashi kuma annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku yace wadda rabbak ko at'im rabbak. To shine malamai ke cewa ita kalmar rabbu din tana da bambanci tsakanin jingina ta zuwa ga abokin magana kace rabbuka, an gane ko, da kuma jingina ta zuwa ga kai kace rabbi. Jingina ta zuwa ga abokin magana a nan gurin haramci, jingina ta zuwa ga dhamirul mutakallim nan babu haramci a ciki, haka jingina ta zuwa ga dhamirul ghaib kace rabbuhu ko rabbuha shi ma babu karhanci a ciki, amma jingina wa abokin magana nan ne karhanci. Kun fahimta ko? Amma idan ka jingina wa wanda baya nan kace rabbuhu haza rabbuhu, ma'ana kana nufin ubangidansa, wannan babu laifi. Amma ga mutum gashi da shi kace haza rabbuk, to wannan wato suka ce saboda shi wanda kake maganar da shi yana ji, shi wanda shine ubangidan da kuma shine yaron gidan, a nan gurin zaka haifar da matsala ta fuska guda biyu. Matsalan farko, shi ubangidan ya rinka jin an bashi kalmar rabbu ya ji wani bunƙasa da girman kai. Matsala ta biyu, yaron gidan ya ji an tursasa shi, an gallaza shi, an mai da shi kaskantacce, wa hadha rabbun wa huwa marbub. To saboda wannan mahzuran din shi yasa sai aka hana ka faɗa. Amma lokacin da ubangidan baya nan kace rabbuhu ko yaron gidan baya nan kace rabbuhu ko rabbuha, wannan babu laifi. Shi yasa annabi ya tashi ambatar alamomin tashin kiyama sai ce an talidal amatu rabbaha, akwai kalmar rabbaha cikin Bukhari da Muslim, akwai kuma rabbataha. To kalmar rabbataha dama babu wata matsala a ciki, domin an kawo ta'ut ta'anisi, ta'anisi kuma naqsu ne, don haka ba jingina ma Allah ta'anis. Wannan ba ma sai an ce karka faɗa ba, wannan ya halatta ka faɗa bakin ka tsaye, an gane ko, ko ghaib ne ko mutakallim ne ko ma wane ne ya halatta ka faɗa. Amma rabbu an talidal amatu rabbaha, akwai wannan cikin Bukhari. Sannan akwai maganan cewa dangane da raƙumi da ya gudu an rasa mai shi, an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da gudajjen rago ko rago ya abin nan, yace to ko ka kama, ko dan uwanka wanda dama nashi ne ya gudu ya zo kama, ko kuma an baka samu ku duka ba kura ta cinye, ma'ana ba sai ka kama ba ya halatta ka tsinci rago kenan. Inda ya daji ne ko banda cikin gari, ya halatta ka tsinci rago a daji, ya halatta ka tsinci dan akuya a daji, ya dan annabi ce ko ka kama ko dan ko wani dan uwanka ya samu ko kura, ku duka kun rasa kura ta cinye. To sai aka tambaye shi raƙumi fa idan ya gudu, yace yo ina ruwanka da shi, wanda gashi nan da abincinsa da kofatansa da yake takawa ya tafiya, ga ruwa a cikin tsawon kwana barkatai, ka kyale shi ya tafiya, ka kyale ba'ir hatta yajidaha rabbuha, sai ya kawo kalmar rabbu a wajen, hatta yajidaha rabbuha, annabi ya kawo tarantawa ya ce karku ce rabbu. Kun fahimta da kyau? Ashe kina koyon banki tsakanin idan an jingina ma dhamirul mukhatab da dhamirul mutakallim da dhamirul ghaib. Dhamirul mukhatab nan ne aka hana, dhamirul mutakallim la mahzura fihi, dhamirul ghaib kima la mahzura fihi. Kun gane ko? Yace la yaqul ahadukum at'im rabbak, domin at'im rabbaka din ma kawo wannan kalmar ga kalmar rabbu ga kalman kuma at'im wanda duk nan gurin ke nuna karfafawan hani din dan Allah madaukakin sarki shine yut'im wa la yut'am idan kace at'im kaga ya nuna kuma wato abin nan kenan akwai tawaya kenan wadhi rabbak duk ba za ka faɗa haka ba wal yaqul sayyidi wa maulaya to dan me yace a ce kalmar sayyidi tare da cewa kalmar sayyidi ita ma akwai hadisi cikin musnad na imamu ahmad as-sayyidullah السيد الله الله شيني السيد يتي كركو تشا منافقي سيد السيد شيني وا الله سبحانه وتعالى تاما غاشنا النبي ياتي يا وليقل سيدي ومولاي كما مولا دين ما شي ما سنن الله لذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم المولى ونعم النصير to sai suka ce ita kalmar sayyid idan ka kawo ta mutlaqan to nan karhanci yake ba a jingina kowa sai Allah as-sayyid mutlaqa kenan amma idan ka ce sayyidi kaga ba mutlaqa bace muqayyada ce ka kadan da ne siyadarsa da cewa kai yake wa siyada ba duka kowa da kowa ba kenan to Allah kuwa kai kadai yake wa siyada ko kowa da kowa kaga sai aka samu bambanci kenan amma idan ka ce as-sayyid a sake ba tare da ka jingina ma kowa ba ya zanto shugaba mai cikakken iko kenan shugaba mai cikakken shugabanci ga kowa da kowa ba mai wannan a duniya sai wa sai Allah ta'ala shi kadai haka kalmar maula din ita ma idan ka jingina ma kanka kaga ta zama mutlaqa kenan muqayyada kenan amma kyale ta ga gaba ɗaya shine muqayyad dan shine mutlaq wato shine karhanci zai yi shiga ciki kun fahimta da kyau a bugu da ƙari kenan kuma kalmar sayyid wato ainihin a kasancewarta idan an yi idafa ɗinta ko kuma an yi taqayyidinta babu mahzuri a cikinta wato duk da haka ma'anarta tana yaɗuwa cikin mutane da yawa sama da kalmar rabbu an gane ko sannan kalmar maula duk da cewa idan ka yi taqayyidinta babu laifi idan ka yi laƙinta ne ake ganin akwai karhanci ita ma ma'anarta ba ta yaɗuwa cikin zantukan larabawa sama da nan kalmar rabbu domin galibi kalmar sayyid ana kawo ta ga shugaba kamar yadda kalmar maula ana kawo ta ga mataimaki ana kawo ta ga majibincin lamarinka da haka shugaban karamar hukuma sai ka ce masa maula gwamnan jiha maula sarkin garinku maula hakimi maula idan ka ce ya maulayi ba kai kuskure ba a larabci larabcinka yayi ko baka ci karo da tauhidi ba matakar an jibinta masa wani gudanar da lamarinka kace masa maulaya kana nufin shugabana ma'ana wanda aka dora mana yin gudanar da wata harka tawa to wannan ya halatta babu lafiya musamman kai idafan sa kisa ko dan zalu suna masu tashdidi da suke dan kace ya maulaya sai kai shirka dan maula din sunan Allah ne kaga wannan akwai abin da ya kamata a kiyaye kun gane da kyau وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي wannan dai kamar yadda muka fada akwai bambanci tsakanin mudaf da abin nan dan mu ƙara bayani ubangiji ya ce wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli min ibadikum wa imaikum to gaci Allah ya jingina mana su bayin mu ne su kuyangun mu ne da kalmar da manzon Allah kuma ya hana mu jingina mu kanmu a nan gurin to shine aka ce nan gurin akwai bambanci tsakanin wani ya fada maka ya ce bawanka dan ya ce amatuka ko abduka to wannan duk mai hankali ya san ba kai ka halitta shi ba sama da kai idan ka ce abdi amati to akwai shi'uri na jin da bunƙasa shi yasa aka hana kun gane bambancin idan ka ce abdi ka jingina maka yana amati ka jingina maka yana akwai bunƙasa amma wani ne ya jingina maka wannan babu ne ce haza abduk hadhihi amatuk kun fahimta da kyau ko kuma ya kawo ta itlaqan ba tare da ya jingina maka ba ko cikin taro irin ibadikum wa imaikum kaga wannan cikin taro ne ba ayyana wani mutum bi ainihi ba kamar yadda ba ayyana wani bawa bi ainihi ko wata baiwa da ainihi ba kun fahimta wannan da kyau wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito malai sai fihi masail al-ula cikin wannan babu akwai masaloli ta farko annahyu an qawli abdi wa amati kada mutun ya kuskure ya ce abdi wa amati athaniya mas'ala ta biyu la yaqulu al-abdu li sayyidihi rabbi kada bawa ya ce da ubangidansa rabbi wala yuqalu lahu kuma kar a ce da shi bawa din rabbak wato kamar a ce atim rabbak to kaga anan gurin ne muka yi ya bamban da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana ganin bawa ma ba zai fada ba ya ce rabbi gashi kusan ga annabi Yusuf ya fada innahu rabbi ahsana maswaya amma wadanda suke kare Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab suka ce idan a gaban bawo a gaban ubangidan ne karka ce masa rabbi baya nan sai ya halatta ka fada shi ma annabi Yusuf ai ya fada ne lokacin baya nan kun gane bambancin amma a gaban sa ba za ka fada ba kace rabbi sai ji wato ba dama ne amma baya nan ka fada bai ma san ka fada ba kenan wannan ke nuna kenan ma bai tantance zama rabbu din ba na gaskiya domin gashi baya nan gaba anka wala yadri man ladhi jara minka الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطئم ربك الثالثة مسألة أكو تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي نفر كون شيء أبنجي داكنا سيأكا كويا مثلا يتي فتايا كويا يتي فتاتي إذن نمجني فتايا ما تتي فتاتي ها كويا يتي غلامي أمد دم فتايا الرابعة مسألة أكو تعليم الثاني في نبي أن كويا مثلا قول سيدي ومولاي أيما كون يتي ربي sai ce sayyidi maulaya a madadin wancan kalmomin to nan gura aka ce za mu koyi hikimar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya hana ka abu maras kyau baya kyale ka fankan fayo sai ya baka mai kyau a madadin sa dama haka kalmar shahada ta gada nafi wal isbat ka kore wannan ka tabbatar da wannan to haka idan annabi ya kore sai abin nan idan ka hana mutum bid'a sai ka kawo masa mai sunna dan kaida duk inda kaga bid'a malamai suka ce in ka bintika akwai wata sunna da ake a wajen sunna ce ta mutu sai aka tsayar da bid'a a wurin da ka ture ta kamata yayi kasanta ka ture ka san sunna dake wajen dan ka kawo ta kun fahimta da kyau dan haka da annabi ce karka ce kaza sai ce to amma sai ka ce kaza karka ce kaza sai ce amma sai ka ce me kaza to wannan uslubi ne na da'awa annabi ke koyarwa masu wa'azi da karantarsuwa yayin da ka hana mutane kaza sai ka kawo musu wani canjin sa an gane ko wannan kuma shine uslubin qur'ani Allah ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina وقولوا انظرنا واسمعوا كركو تي كذا اما كو تي كذا اذا ka hana ka to kun sa kawo ba canjin sa to haka koyarwar sunna take diman da'iman al-khamisatu tabiyar at-tanbihu lil-murad fadakarwa game da abin da yake nufi me ake nufi da hana mutane yin amfani da wadannan lafuzza na baka duk da zukatan su bisu kudurce ma'anonin su ba wa huwa tahqiqut tauhid abin da yake nufi shine tabbatar da tauhidi tace daga dukkan wani gurbatun shirka ko dattin shirka hatta til alfaz hatta shirkan cikin lafazi wanda ba a zuciya take ba ana son mutun ya nisance ta babu la yuraddu man sa'ala Allah haka ne ko man sa'ala billahi a wata nuska dai man sa'ala billahi a wata nuska ko man sa'ala Allah ala kulli halin zamu gani me zai faru gaba babun لا يرد من سأل الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه كنن باب لا يرد من سأل بالله كنن ديدي كنغانكو دونغا محل شاهد من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح باب ينتهي باب لا يرد من سأل بالله لا يرد باء مرد مرتني باء مرد هن أغوغ بايا غواند من سأل بالله وانديتي أبان دان الله duk wanda ya zo ya ce a bari dan Allah tukar ahnaki abinda wannan babu ke karantarwa kenan aiki sabo kenan duk wanda ya ce a bari dan Allah tukar ahnaki to waɗansu malamai suka ce kan zafi suna ta gaskiya ya zo tambaye hularka ko wani daga waɗansu malamai suka ce maganar cewa sa'ala billahi yana kunsan ma'ana guda biyu sa'ala billah yayi tambaya don Allah tambayar da take da alaka da bautar Allah shine yayi tambaya dangane da hukuncin musulunci to duk wanda ya wannan tambayar sai an amsa masa haka waɗansu suka fassara hadisi, waɗansu suka ce sa'ala billah, roƙonka yayi wani abu naka yace a bani don Allah, sai to duk wanda ya roke ka cewa bani kaza don Allah, to shi ma tilas ka bashi. Waɗansu sun fahimci wannan ma'anar, waɗansu malaman sun fahimci wannan ma'anar, kun gane da kyau. Amma hadisin zai fayyace mana an ibn Umar radiyallahu anhuma, an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare da a gare shi, kale yace kale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yace man sa'ala billahi fa a'tuhu, dukkan wanda ya roke ku yace ku bada dan Allah fa a'tuhu, to ku bashi. Ai kaga wannan ya nuna roƙa ne na bani kaza, sai ya kawo kalmar i'ta, da roƙo ne na tambaya da sai ce fa ajibuhu, ansa tambaya kenan. Amma tunda yace fa a'tuhu, bayarwa ne. To anan sai malamai suka ce akwai tafsiri cikin wannan zance, domin abinda mutum zai roƙa a wurinka ta iya yiwa abinda yake da haƙƙi ne a ciki, shi talaka ne, kai kuma kai ne shugaba, ga dukiyar talakawa a hannunka, kai ne wakilin sundukul mali ko baitul mali, sai wani ya kawo kuka ba ni kaza dan Allah, ya zama tilas ka bashi. Kai shugaban karamar hukuma ne, kai gwamnan jiha ne, talaka ya shiga halin kakani ka yi, ya zo buga kofa ka fito, in yan security ba su hana shi ba, ya ce ba ni kaza dan Allah daga cikin baitul mali, shi musulmi ne, kai musulmi ne, ya zama tilas ka bashi, don yana da haƙƙi cikin kudin jiha, yana da haƙƙi cikin kadan kudin hukuma. Wannan ana maganar kan abin da mutum yake haƙƙi a kai, ko ya kasance kai ka fitar da zakka, zangon wato kakar zakkar ka ta yi, shi talaka ya haddace ya rike, kakar zakka ta yi, ya sun dama Ramadana kake fitowa ko ce aban kake fitowa, sai ya zo kofar gida ya yi sallama, baka san me ke faruwa ba, sai ce dan Allah ka bani wani abu nawa cikin zakkan nan yanzu, to ya zama tilas ka bashi, tunda shi talaka ne yana da siffa ta maskana, kai kuma gani ne kana da siffa ta gina, kuma an wadatar, an wajabta ka fitar da zakka, kuma in ka fitar ka ba irin su, inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha. Yanzu masu arziki sun shiga uku, in talaka suka ji wannan hadisin kenan, yanzu kowa zai wasa hukansa kenan. To duk abin da mutum ke da haƙƙi a ciki, to ya roke ka dan Allah tilas ka bashi. Wannan kenan. Na biyu, kaddara kai ba wakilin baitul mali bane ba, ba kuma zakka ce ba, kana da ka fitar da zakka ka gama bayarwa, amma kai mawadaci ne, kana da rarar kuɗi ɗoriya akan bukatunka na yau da gobe, sai wani ya zo ya tambaye ka wani abu, abin da ya tambaya ɗin bai shiga cikin bukatun tilas na gida ba, yana cikin nafilar rayuwarka ne, rarar kuɗi ya tambaya, kuma dole ka bashi. Mun samu guda nawa kenan? Uku. Wanda ya tambayi abin da yake cikin baitul mal, ko wanda ya tambayi zakka, kaga duk wanda ya tambayi abin da yake da haƙƙi a kai. Na uku baya da haƙƙi a kai ga ka'ida. Dan saboda menene? Saboda ba zakka ba ce zakka ka riga ka fitar, ba wakilin baitul mal bane kai kudin ka ne, sai dai me yasa aka tilasta ka bashi? Kana da wani abu doriya akan laruranka na ciyar da iyalinka da ciyar da gidanka, wannan abin da ya karu duk nafilan rayuwa ce. To sai ya roƙi wani abu a ciki ba duka ba, to dole ka bashi, ya zama tilas ka bashi. Allah ya siffanta masu wannan suna cikin bayi na gari, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, ya zama tilas ka bashi. To amma na gaba, mutum ne ya zo ya tambaye ka imma cikin abin da yake da haƙƙi din, wanda muka faɗa na ɗaya da na biyu, ko wanda baya da haƙƙi din cikin rarar dukiyarka, ba ni kaza dan Allah ka bani dukiya kaza, me za ka yi da ita? Yace zai je sha barasa. Me za ka yi da ita? Zai je neman wata. Me za ka yi da ita? Zai sabo. Ya faɗa haka kai tsaye, ko kai ka san ɗabi'arsa ne neman mata, ɗabi'arsa ne a bugu da giya a sha wiwi, ba za ka bashi ba, ko da ya haɗa ka da Allah ba za ka bayar ba. Da lokacin da ka bashi, ya zama an yi ta'awuni alal ismi wal udwan. Allah ko yace wala ta'awunu alal ismi wal udwan, Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Ko mutum ya zo ya roke ka dan Allah cikin abin da yake, kai kuma daidai bukatunka ne naka da na gida, bai karu akan haka ba. Ya annabi, ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu, fara da kanka da kuma wa wanda kake ciyarwa, sai ya zo yana so ka bashi kwano ɗaya ko biyu na matanka guda ɗayan ko biyu, kaga su za su kwana da yanwa ko kai kakoci, to a nan gurin ko ya haɗa ka da Allah ba za ka bashi ba. Kun gane da kyau, dan abin da ya tambaya cikin larurar rayuwarka ne wanda dole sai da shi, kuma kai ba a wajabta ma ka ce da shi ba, an wajabtawa ka kula da kanka, wala takasulu anfusakum, an wajabta ma iyalin gidanka, thumma biman ta'ulu ibda binafsika thumma biman ta'ul, to shi ba a ce maka ba sai in wani abu ya karu ne yake da haƙƙi, to wani abu bai karu ba kan bukatan gida, kaga babu wani ƙariya ke na kai. Na'am. Sai ka bashi, wai yake cewa bana ne ka ba wani zakka, kana bashi sai ka ce amma baɗin Allah ya kai mu wani zan ba, ba zan baka ba, da ya ji haka da baɗin ta zo kafin ka riga ka ba sai zo ce dan Allah ka bani, sai ka bashi, ai ba alkawali kai da wancan zaka bashi zakka ba, ai zakka ba bashi bace ba, me na faɗa masa, ai ba sai ka faɗa masa ce ba zan baka ba, illa iyaka in shekara ta zo ka ba wani ya zo tambaya ka ce ta ƙare ba shikenan ba, amma me yana shirin cewa ba zan baka ba na. Sai abin yo ko ni kai wa haka ai sanar zan ce baka ba dan Allah, ai kuma ka bude masa kofa ai. Wa man ista'aza billahi fa'izuhu, wanda yayi isti'aza da Allah to ku bashi kariya, wanda ya nemi kariyar Allah to ku bashi kariya, mutum ne ya uzu billahi minka Allah ta musani, ina neman tsarin Allah daga sharrin ka karka taba ni, annabi sai to karka taba shi da, kun fahimta da kyau, karku taba shi da. Ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya auro wata baiwar Allah, ta zo ta tare a gida, annabi ya shiga ɗakin amarya ya dauki hannu zai dora akan ta sai ce uzu billahi mink, sai ce laqad ista'azti bi mu'az, kin ne matsari da wanda ake neman kariyar sa, tashi ki tafi gidanku ba ni baki sallallahu alaihi wasallam, kin ne matsari da abin nan don da to kai mai da amarya ka ta shiga ɗaki, ya zaki ka dabbaka wannan kai kuma tace a'udhu billahi mink, wallahi in kana da karfin hali kai ma sai ka ce ista'azti bi mu'az, man ista'aza billahi fa'izu, waman da'akum fa'ajibuhu, wanda ya gayyace ku ku ansa masa, wata irin gayyata zahiriya suka ce kowace irin gayyata, kowace irin gayyata, yace zo mu tafi wuri kaza, zo karaka ni unguwa, in dai shi musulmi ne kai musulmi ne sai ka ansa masa dole, Ibn Hazm kenan, dole ka bi shi, wane ina gayyatar ka gobe za ka raka ni Kaduna, to sai ka tattara naka ka ajiye sai ka zo ka raka shi Kaduna, ba dan uwanka bane musulmi, jumhur suka ce a Ibn Hazm ba komai da komai ba, abinda ake magana a kai wanda ya gayyace ka walima, walima ta aure dole ka ansa, duk wanda ya nassanta ka yace malam Zaidu, malam Ibrahim, malam Khalid, malam Ahmad, ina gayyatar ka walima ta, ya zama tilas ka ansa, baka da uzurin da zaka bayar, sai yan abu ya fi karfin ka, baka da lafiya ko nawa makamancin haka, to sai ka aika da uzuri ko ka aika wani wakilce ka aje a faɗa masa, an gane ko, amma banda walimar aure sauran abubuwa fa mustahabbi ne ka ansa, in baka ansa baka yi haramun ba, amma walimar aure aka gayyace ka kake zuwa to tabbas ka aikata haramun, ku gane walimar aure ba ɗaurin auren ba, akwai bambanci tsakanin walimar da ɗaurin auren, kun gane da kyau, walimar ce aka wajabta dole ka ansa, ɗaurin aure ba a wajabta maka ba dole, in ka ga dama ka je, in ka ga dama ka ki zuwa, idan Allah ya ka zumunci ne mutanen sun riga sun saba da shi, wani in baka je baya ta jin haushin ka ya rubuta baka je ɗaurin auren sa ba, amma da zai gane Jabir dan Abdullahi ya aure a Madina ko annabi ma bai fadawa ba, baka da wani mabiyi kuwa da yake girmama shugabansa sama da girmama da Jabir kiwawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da haka Jabir ya aure annabi bai san labari ba, kawai sai ya ganshi da turare irin na angwaye, yace mun ke gani mahayam, me nake gani jikinka kamar abin da yace ya annabi, ai annabi Allah ya tazawwaj ta ango ne, angonci nake ciki na ya aure, yace me ka aura budurwa ko bazaura, yace bazaura, yace annabi ta halla bikran tulaibuha wa tulaibuk, watudahiquha watudahiq, yace ina ma budurwa ce, kai mata dariya ce maka dariya, kai mata wasa ce maka wasa, sai yake cewa yo ai an mutu an bar mun yaya kanne na kenan, mahaifi na ya mutu ya bar mun kanne na mata wajen guda shida, yanzu idan naje na karo budurwa kaga na kara kai na wahala sun zama bakwai, amma bazawara tun da ta kware a rayuwa kin za ta taimaka ma abun nan, sai annabi ce lalle a safta sunna. Mahallu shahid, kaga annabi bai san Jabir ya aure ba sai lokacin da ya tambaya, yanzu idan wani ya aure bai faɗa ba sai mutane su zazzage shi, kowa ga yace ka daura aure baka je ba kuma sai mutane su zazzage ka, to wannan ba shine daidai ba, abin da yake daidai shine ga yace ka walima kake zuwa, gane ko, to wannan shine kai abin zargi a shari'a, amma dan baka faɗa kowa daura auren ka ba ka samu abokanan ku biyar aka je aka daura ba komai a kanka, ba wanda zai tume ka cewa me yasa baka faɗa mun ba, kun gane, wa man da'akum fajibuhu, wanda ya gayyace ku ku ansa masa, wa man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku alheri ku rama masa alheri, ku rama masa alheri, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, idan muku samu abinda za ku rama masa alkhairin ba, fad'uhu, ku yi masa addu'a, hatta tarau annakum kafa'tumuhu, har ku samu cikakkiyar masanin lalle yanzu kan mun rama masa mu ba, wannan shine mahasinul akhlaq kenan. Mahasinul akhlaq manzon Allah ke koya wa mutane, yayin da duk mutum yayi maka wani alkhairi kai ma rafa ka samu wani lokaci ka rama masa wannan alkhairi din, ya ziyarce ka samu lokaci ka ziyarce shi, ya baka wata baiwa ta kyauta samu wani abu, ko da shi ya fi ka karfi ya baka kyauta irin ta mawadata, kai kuma samu wani abu ka bashi kyauta daidai karfin ka, ko kuma ta iya yiwa mutum ya tashi baka kyauta sai ya baka a wani abu mai tsada wanda in kai zaka rama ba zaka iya rama wannan ba, to amma akwai wani abu na kayan marmari, marmarin sa ake annema an rasa, sai ka saye shi ka kai masa, kila kudin sa bai kai rabin abin da ya baka kyauta din can ba, sai ka ja sanya kwanciyar hankali da walwala a cikin zuciyarsa, to sai kai wannan, kai kuma dama kwarewarka da rayuwa zai sa ka fahimci irin waɗannan daidaikun al'amuran. Ya kamata a matsayinka na musulmi kana da irin wannan dabi'a, kana da irin wannan halayya, duk wanda ya maka alkhairi kai kokarin rama alkhairin nan, idan baka da abin da zaka rama ka nema ka rasa, sai kai masa addu'a ta gani, ko akai idan sa ko bayan idan sa ba, sai dai ita addu'a ba bayan idan sa ba, ita ce tafi zama karbabbiya a wurin Allah ta'ala, dan kai ma mala'ika zai zo ce walaka mislu zalika, duk abin da ka roka masa tana cikin addu'a karbabbiya, kai wa dan uwanka musulmi addu'a lokacin da baya nan, an gane ko, to amma fada kan idansa kuma zai ji dadi, to sai ka hada guda biyu, kai masa kan idansa kuma kai masa baya nan, kai masa kan idansa da nufin ya ji dadi din, ai wa za a ce wannan kayariya ko kayan mujamala ko kayan menene ba, shigar da alkhairi ita mujamala idan kayi ta da manufar karfafan mutum akan aikin alkhairi ta halatta, ita mujamala kai wa mutum mujamala dungu kan barna shine shari'a bata yadda da wannan ba, mutum ka san mabarci ne ka ce ai abin da kuke danna ai shine ya dace ai, to kaga barna ce wannan, amma mutum ya yi alkhairi sai ka zuga shi ka faɗa alkhairinsa a gaban idansa har kai masa addu'a, to wannan ya zama ƙarfafa shi kake ya halatta, kun gane da kyau, kuma kai idan mutane suka maka addu'a ta alkhairi kan da ka abin da ka, ko wanda zai alkhairi baya san mutane su sani, baya so a faɗa, baka so a faɗa ba dan su kai ba, wannan baka so a faɗa baka san mutane su sani tsakaninka ne da Ubangiji, amma idan suka faɗa kar ka damu kuma, wannan yana cikin wato a abin nan kyakkyawan sakamako da bawa bishara da Allah ke nuna wa mutum tun daga duniya, kamar yadda hadisi suka nuna haka, yana daga cikin bishara da ke nuna wa mutum tun daga nan duniya, ka ji mutane na fadin alkhairinka, wannan abin da ke sa wato abin nan mutum ya sa rai dangane da rahmar Ubangiji. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Nasa'i bi sanadin sahihi, Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi. Yanzu dai alakar wannan babi da kitabu tauhid matsayin girmama Allah, ta yadda idan mutum ya roke ka dan Allah lalle ka bashi, yayin da ka hana shi sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na rashin girmama Allah din kenan. Ai duk ka ji tafasil din da muka yi baya, ba dai ka fahimci abin da muka faɗa baya ba, magana ta kare, in dai ka fahimci abin da muka yi baya ba sai mun zo mun ce maka da wane da wane da wane ba, wannan kuma magana ta kare. Duk wanda ya roke ka dan Allah bisa ga tafsili wato warwarar zancen da muka yi baya, filla filla wuri kaza kaza ne, wuri kaza kaza ne, wuri kaza kaza ne, wuri kaza ba kaza bane, bisa ga wannan zaka dora, in ka fahimci wannan abin da aka yi ba shi kenan kare ka huta. To sai mu zo shi kan roko din, yanzu kaga duk ana magana kai kan wanda aka roka, to shi mai roko din fa wanda ya roka. Shi Sheikh Muhammad bin Abdulwahab bai magana wannan ba, dan wannan mas'ala ce ta wani babin daban, ba ta babin tauhidi ba. Amma kai wanda aka roka in an ce ma dan Allah, to wannan mas'ala ce da ta shafi babin tauhidi. Amma shi mai roƙon da ya roƙo me yayi matsayinsa, bai kawo wannan ba dan saboda ba mas'ala ce ta tauhidi ba. To shi roƙo gaba ɗaya matsayinsa abu ne wanda yake shari'a ta ki shi, bata yarda da shi ba, dan yana daga cikin abin da annabi rinka yin mubaya'a da sahabbai akai, yana yin mubaya'a da su a bisa ga jihadi da kuma kar su roƙi kowa komai. Jihadi kar kuma su roƙi kowa komai. Hadisin Muslim na Abu bin Malik al-Asjai yace kai har naga marwayin hadisi yake cewa har naga wani daga cikin sashin mutanen da suka wa annabi mubaya'a na jihadi da kuma kar su roƙi kowa komai, in yana kan dabba bulalarsa ta fado ƙasa baya iya cewa mai komai yana ganin yayi roƙo, sai dai ya sauko ya ɗauki kayan sa. Annabi ya ce mutum ba zai guje bayanin roƙo yana miƙa hannunsa ga mutane cewa abane abane har sai ya tashi ranar tashin kiyama, babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa. Da haka ‘ya’yan uwa, roƙo ba kyau, roƙo haramun ne, roƙo bai halatta ba, sai waɗansu istisna'at da malamai suka yi, an yi togaciya a waɗansu fage. Wata musiba ja'iha ta faɗo kanka, wata musiba ta dirka ko ka wadda baka tsammaninta. Mutum ne yana da sana'a, yana da aikin yi, ƙila yana da jari yana gudanarwa, lokaci guda sai ‘yan fashi suka yi masa sata. Lokaci guda aka masa gobara a gida, ko aka masa ambaliyar ruwa, gidansa ya rushe, ya hasaran dukiya mai yawa, yawaye gari baya da komai. To irin wannan idan ya roƙi wani abu babu laifi, ya roƙi wani abu da zai samu abin da zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa da shi har ya samu ya farfado, babu laifi. Amma laifi ne mutum ya mayar da roƙo ɗin sana'a ko ta yau da gobe, ba ya da aikin yi sai roƙo, baya da aikin yi sai bara. Wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda musiba ta darka ko shi ba tsammani sai ya roko saboda ita, ta yadda da ya samu abin da zai toshe wannan bukatar kuma ya daina roƙon shikenan. Mutum ne ma'aikaci, yana da aikin sa, duk wata na samun albashin sa yana lilitawa da ya kashe wata, da dadi ba dadi da yana lilita kai wata. Lokaci guda matarsa ta fara nakuda, aka kai ta asibiti, aka caje shi kudi naira 1,000, 1,500, 2,000, matsaloli, ƙarin jini, ƙarin ruwa, wacece lokaci guda. To kaga wannan gashi kuma tsakiyar wata, wannan watan an riga an cinye abin da yake ciki, sabon wata bai zo ba, babu yanda zai wannan baiwar Allah ko aje a kai waɗannan kuɗi ko kuma ta mutuwa asibiti, ko alal aqalli ta shiga halin kakanuka ita da ke da jaririnta. To sai ya roƙa saboda toshe wannan kafar, wannan bai laifi ba, bai haramun ba cikin musulunci. Duk wanda musiba ta darka ko shi ya roƙa saboda wannan bai laifi ba. Amma suwaye masu laifi wanda suke mayar da roƙo shi ne sana'a su. Za ka sha mamaki idan karanta littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam al-Munziri, ya kawo hadisai wajen 30 ko sama da haka, duk suna zargin mai roƙo ɗin nan. Manzon Allah ya siffanta shi tashi ran tashin kiyama ba komai a fuskansa. A wata riwaya ya ce zai tashi fuskarsa kamar an yi yakushe shi, ya ce kowane roƙo kamar yakushi kake ya fuskanka, tambarin wannan yakushin za ka tashi da shi gobe kiyama, sai kowa ya ganka cewa kai maroƙi ne, kai dan maula ne. Manzo Allah ce ɗaya daga cikin ku ya dauki gatari, ya dauki igiya, ya tafi daji, ya tsoro itace, ya zo cikin gari, ya sayar din, ya samu abin da zai ci, ya fi masa alkhairi ta mai da roki mutane, ko sun ba shi ko sun hana shi, ya je ya yi itace, ya fi masa alkhairi sama da wannan. Wannan mutuwar zuciya ce irin wanda musulunci baya son ta. Shi musulunci yana son ƴaƴa ne gwaraza masu ƙarfi, masana ya kamata, ba ci ma zauna ba kwanta libis ba. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kulli khair. Annabi ya ce mu'mini mai karfi shine abin soyuwa wajen Allah sama da ragon maza cikin mummunai. Ai aibu ne ya kasance sai dai ka bika hannu a baka, kai baka bayarwa, akwai aibu a cikin wannan. Wani dandano kake ji lokacin da ka zanto kai ne kwandon zuba shara, duk wanda yayi shara sa kai ne zai zuba a kanka, kai baka da inda kake zuba taka. Sadaka din nan daidai ta tsaka annabi annabiya siffanta ta cewa awsafun nas, dattin mutane. Kuma menene kai za ka ji na mutuntaka tattare da kai kullum sai dai ka karba kai baka iya bayarwa? Ai bai kamata ka ji shi uri na jaruntaka na cewa kai namiji ne kuma kai musulmi ne. Allah ce mana gaban gata. Fihi masail, cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, i'azatu man ista'aza billahi, dukkan wanda ya ista'aza ce ku kare ni dan Allah, to lalle ku ba shi kariya. As-saniya ta biyu, ita'u man sa'ala billahi, duk wanda ya roƙa dan Allah ya ce ku bani dan Allah ku ba shi, bisa ga tafsilin da muka ambata baya. As-salisa, mas'ala ta uku, ijabatu da'awati, an sa gayyata idan an gayyace ka walima, wannan wajibi ne. Waɗansu mas'aloli wanda ba walima ba kuma, to waɗannan kuma mustahabbi ne, in ka ga dama ka je, in ka ga dama ka ki zuwa. Akwai kuma an sa gayyatan ba da zai iya zama haramun, idan an gayyace ka abinda ka san akwai saban Allah ce. Misali, ka ga ɗaurin aure, an sa gayyatan sa mustahabbi ne, in ka je kana da lada ka sanya farin ciki cikin zuciyar dan uwanka, in baka je ba kuma ba wani zunubi da aka tanadar maka. To amma sai ka samu tabbas mai ɗaurin auren nan ya gayyato maroƙa, za a yi bushe-bushe da algaita da kiɗa, kai kana tabbacin wannan maroƙan za su yi, kai kana tabbacin masu kaɗe-kaɗe za su yi, masu bushe-bushe za su yi, shi ya gayyace su. An gane ko? To a nan gurin ɗayan biyu ya zanto za ka iya zuwa ka hana, to sai ka je ka samu ladan zuwa, ka samu ladan annahi wa anil munkar. Za ka je ka hana, ba za a ji ba. Waɗansu malaman suka ce duk da haka ka je, ai ka je ka bayyana munkari ma a matsayinsa na munkari ne, ka ce a ƙi shi ko an ƙi kai kana da lada. Waɗansu malaman suka ce a ba za ka je ba. To amma akwai ɗauran auren da ba shi mai aure ba ne ya gayyato maroƙa, ka san za a koma maroƙa yawo suke, duk inda suka ga ɗan taro za su tsaya, mutuwa ko suna, faɗa musu sai su zaro gangansu daga cikin buhu, ba abin da ya musu zafi, ba kai ka gayyato su ba. Gida-gida suke bi, ko unguwa suka shigo su daga gidanka kayan sabon fenti, ba dama ne sai su tsaya su yi dukan ganga a kofar gidanka, ba abin da ya musu zafi. To kaga waɗannan ba mai biki ba ne, ba uban biki ne ya gayyato su ba, da haka ba ya da laifin zuwansu tunda ba shi ya gayyato su ba. Kun gane da kyau, duk wanda yake ya gayyato su kana da masanari ya gayyato, to dama kai ba za ka je ba, dan zuwa wannan wurin in dai ba ma za ka iya hana ba, haramun ne, in ji malamai. In ka san baka da ƙarfin halin da za ka zance haramun ne ma ka je wurin. To balantana bukukuwa kuma da ake yi wanda za ka ga irin yau yadda suka cika duniya irin wannan bukukuwan da kaɗe-kaɗe, a gayyato Sa'adu Bori tun daga jamhuriyar Nijar, a gayyato ɗan Asharalle, a gayyato ɗan Indo, a zo a yi ta kiɗa, amarya ta yi rawa, ango ya yi rawa, a yi kari. Wallahi tsabagen fito, na fito da Allah da manzon Allah kenan. Dukkan wanda aka gayyata irin wannan haramun ne ya je wannan wurin. Duk wanda yake da ikon hanawa ya zama tila zai hana. Ko da abokinka ne ke yi ballantana gidanka, ya zama tilas kai kokari ka hana, dan abinda kake kana jawo kanka fahim Ubangiji ne. Idan aka yi wannan aka kare da kwana bakwai, an kashe kuɗi sun tafi 60,000, 70,000, 100,000 a banza a maroki, kai ka san babu lada, farin cikin da aka yi duk ya riga ya wuce yanzu. An yi hasaran kuɗi babu lada, zunubin yana nan yana jiran mutum a kiyama. Me za ka ce ma Allah? Saboda haka ya zama tilas mu shiga taitaye mu game da wannan. Yanzu waɗannan bukukuwan suna ɗaukan salo daban-daban, za ka ga wani babban mutum wallahi dattijo yana rawa, wai akwai rawa ma ta iyayen amarya, uwar amarya ma ta zo ta tashi ta yi rawa, amarya ta yi rawa, uban amarya ya yi rawa, uban ango ya yi rawa. Wato ku gane, shi kiɗa gaba ɗayansa fa a wurin da ya halatta a babi biyu, lokacin da aka yi aure ɗin da kuma lokacin suna, lokacin abin nan sallah, karamar sallah ko babba, a lokacin aure ɗin ko lokacin sallah ɗin mata kawai aka halattawa, su kaɗai kar wani namiji ya shiga cikinsu, da mai kaɗawar da mai waƙar duk mata ne, su ma fa ba a yi maganar rawa ba, waƙa annabi ce su yi, bai ce su yi rawa ba. Kun gane wannan? Kuma abinda za su kaɗa ɗin ya zanto mata ne za su kaɗa, wanda za su yi waƙar su ma ya zanto mene ne? Mata ne. Kuma cikin waƙar nan babu batsa a ciki, ba rashin arziki, ba rashin mutunci a ciki. Magana ce da ta shafi ladabi. Annabi ya ga an ɗauko amarya za ka yi cikin Madina, ce amarya ba kwa cewa komai, suka ce me za mu ce ya manzon Allah, ce ku mutanen Madina kuke, ko irin ƴar wa ba za ku rera wani abu ba da za ku faɗa, suka ce me za mu ce, yace kikinan ku ce ataynakum fa hayyuna nuhayyikum, fa kaza 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 kaza, zuwa a ƙarshen abin da Annabi ya faɗa musu sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan mata su kadai, ba namiji ko sulki daya ce. Kun gane ku? Ba kuma rawa suka yi ba, mai suka yi waƙe, irin abin da ka iya ce masa waƙe a maimakon mu ce waka, waƙe. wanda ƴan mata suna yi, mata suna yi da sauransu. Kila abin kadan nan zai iya zama ƙarya ce, za ta iya zama abin nan da aka kifa cikin ruwa irin yadda ake al'adan waɗansu garurukan. Za a yi iwa bandiri ne, amma mata ne suke kada su kadai a cikin gida, ba zikiri suke da shi ba, a'a ana waka ne na amarya. Ai komai sai ka faɗa filla filla dan kar a riba kifa ta warka a ce wani abu. Komai shi yasa idan mutum ke yalwata zance ku daina zargi, su mutum yake kare kansa kar wani ya ji kasa ɗinka, ya ɗauki daidai inda ransa yake so, ya ce malam ya ce akwai su irin wannan duk muna jin su. To dan saboda haka kaga wannan a wurare guda biyu kenan, shi namiji ko ran sallah an haramta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa algaita. Kun gane da kyau, ko ran sallah ko wajen biki an haranta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa algaita, ko ran biki ko ran sallah. Kai fa mutanen Habasha da suka zo suna jefa bashi suna tafiya, wannan daban, bashi suke jefa suna tafiyawa har ta a cikin masallaci, akwai nau'i na tadribul askari kenan, wato koyar da yakin so, koyar da aikin soja har ta a cikin masallaci, wannan ya halatta. Amma rawa ana yi wannan siffa ce ta maitantaka, da zaran namiji yayi yana nema zama dan Daudu ne kawai, duk wanda ya kada kurkutu ko kalangu ko menene dan Daudu ne kawai, qaulan wahidan dan Daudu ne. Duk wanda ya zuna wani rera waka ana kiɗa ko bandiri ake kiɗa dan Daudu ne kawai, qaulan wahidan, dan yayi kamanceceniya da mata, dan me dan Daudu ba mai kamanceceniya da mata ba. Yuridu an yata'annas, ma'ana an yakuna unsa. Arrabi'atu mas'alatu hudu al-mukafa'atu 'ala as-sani'ati, wato ramuwa game da wanda ya maka abu mai kyau. Al-khamisatu mas'alatu biyar ad-du'a mukafa'atu liman lam yaqdir illa 'alayhi, addu'a ta gari ita kanta kamar ramuwar alkhairi ce ga wanda bai sami ikon abinda zai rama alkhairin da shi ba. To kaga kenan, in kana da abin zaka rama karka ce zaka yi mana addu'a, sai dai ka rama, in baka da shi ne sai kai me, sai kai addu'a. Ka san ko don lokaci mutane akwai fakewa ta an ce addu'a. As-sadisatu mas'ala ta shida, qauluhu hatta taraw annakum qad kafatum, har ku ga cewa lalle, wato ku yi addu'a gurgurda yadda za ku ga cewa lalle kun rama alkhairin da aka yi muku. Wato dukkan waɗannan mas'aloli ne da za a iya fahimta karkashin wannan babu, banda wannan kuma kishiyar haka, kishiyar rama alkhairi, shi sharri ko me yake yi, yafewa. Idfa billati hiya ahsan fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zuhazun azim. Babu la yusalu bi wajhi illahi illa aljanna, babin karshe da zamu tsaya kansa, babin